Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa akan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Niger kuna iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa kan mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alul da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha a yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ne ke farin cikin jan akalar shirin a wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoton zaman sulhu a tsaunin Mambila da shugabannin addinin Kirista da na Musulmi suka yi a birnin Gembu. Usman Ahmed Kabara yana tafe da shirin na kasa ba kasawa ba. Za ku jira rahotanni da suka dauke hankalin wasu jaridun kasar Ghana a makon nan. Sannan mu kawo kadan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari a kwatin sakonni. Yanzu sai a gyara zama a fara da jin labaran duniya tukuna.
Mausare assalamu alaikum. Wasu magoya bayan shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro sun afka cikin ginin majalisar dokokin kasar kuma suka yi garkuwa da 'yan majalisar waɗanda galibin su 'yan jami'ar adawa ne. Ko baya ga tsare 'yan majalisar hawa kuma sun yi garkuwa da duk sauran mutanen da ke cikin zauren majalisar har na tsawon sa'o'i 9. Akalla mutane 12 ne suka samu rauni ciki har da 'yan majalisar dokokin 5 da kuma ma'aikatan majalisar. Shugaban majalisar dokokin kasar Julius Borges ya ce abin da ke faruwa a kasar ba laifin kowa ba ne sai na shugaba Maduro, inda aka kwashe watanni ana kikikakan siyasar da na tattalin arzikin kasa wanda ya haifar da zanga-zanga na zanga-zangar lumana wanda rikide ya koma fada tsakanin magoya bayan gwamnati da masu kin jinin gwamnatin. Daga lokacin da aka fara wannan zanga-zangan zuwa yanzu mutane 100 ne suka rasa rayukansu. Borges ya shaidawa manema labarai cewa sunan rikicin da ake yi a kasar a halin yanzu wato shine Nicolas Maduro. Amurka ta shaidawa jami'an kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Laraba cewa a shirye take ta yi amfani da ƙarfin soja domin kare kanta daga barazanar ƙasar Koriya ta Arewa wadda ta kaddamar da gwajin makaminta mai linzami. Sai dai kuma Amurkan ta ce zai fi kyau a ga cewa an samu sulhu ta hanyar diplomasiya da matakan tattalin arzikin. Har ba makami mai linzami samfurin ICBM na farko da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi ya ci karo da suka daga sassan duniya daban-daban, wanda kuma ya haifar da shigar da ita cikin halin damuwa a fannin diplomasiya. Wasu sassan kasashen arewacin Amurka an yi imanin cewa wannan makamin da ƙasar ta Koriya ta Arewa ta sake harbawa a ranar Talata ta wuce yana cikin sabbin rokokin da ta gwada a ranar Talata. Yanzu haka dai an kasa cimma matsaya tsakanin Rasha, Turkiya da kuma Iran akan inda za a dakatar da buɗe wuta a ƙasar Siriya a yayin wata tattaunawar sulhu da suka yi a ƙasar Kazakhstan, kamar yadda jami'an diplomasiya suke cewa. Domin ko Rasha da Iran waɗanda suke goyon bayan shugaba Bashar al-Assad su amince da su yi aiki da ƙasar Turkiya wadda take marawa 'yan tawaye baya domin ganin an samar da sassa huɗu na zaman lafiya cikin ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Ƙasashen uku suna fatan cimma matsaya a cikin ƙarshen watan Agusta lokacin da za su sake zama a Astana. Rashin cimma matsaya na jiya ya zame wa Moscow babban koma baya, wacce ita ce ta shirya wannan batun sulhun domin ko ita ce kan sahun gaba na taka rawan a zo a gani na kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru 6 ana yi a ƙasar ta Siriya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ministan harkokin ƙasan wajen Qatar ya ce ba laifin kowa bane illa na Saudi Arabia ita da haɗaɗɗiyar daular Larabawa na shigewa kan sahun gaba na ƙaƙaba mata takunkumi. Ministan dai ya yi wannan kalamin ne a jiya Laraba wanda ya zo rana ɗaya da ƙungiyar ƙasashen suka bayyana yanke dangantakarsu da ƙasar ta Qatar sa'ilin da suka haɗu a ƙasar Cairo domin sanin mataki na gaba da za su ɗauka a kanta. Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ya shaidawa taron jama'a ɗakin taron da ake yi a Katon na London cewa zargin da ake yi wa ƙasar ta Qatar wai tana marawa ta'addanci baya ba kowa ne ke da wannan kilbibin ba illa Saudi Arabia da kuma haɗaɗɗiyar daular ta Larabawa. Ya ce akwai buƙatar ƙasar ta Ghana da su garin da garin domin jin shin menene matsalarsu. Ministan ya baiwa taron tabbacin cewa ƙasarsa na iya bakin ƙoƙarinta na yaƙi da ta'addanci. sai dai ya ce akwai buƙatar a yi taka tsantsan wajen fayyace wane ne dan ta'adda wane ne kuma ba dan ta'adda ba. Shugaba Donald Trump ya fara rangadin sa na matakin farko na tsawon kwanaki hudu akan abin da ya shafi harkokin diplomasiya a kasashen yammacin Turai, wanda yanzu haka ya sauka fadar gwamnatin ƙasar Poland tunda yammacin jiya Laraba, yayin da shugaban ke fatar samun kyakkyawan tarbo, haka kuma zai fuskanci damuwa a nahiyar sakamakon wasu kalaman manufofin gwamnatinsa da ya furta tun a farkon da ya kama aiki. Wasu daga cikin waɗannan batutuwa ko sun haɗa da batun NATO da shawarar da ya ce yana son ya ɗauka na game da ficewar Amurka daga ƙungiyar nan ta Paris game da canjin yanayi, sai kuma batun kalamansa game da shugaban Rasha Vladimir Putin. Trump dai zai gabatar da jawabinsa na farko ne a nahiyar bayan wanda zai gabatar a yau Alhamis a dandalin Helsinki da ke Warsaw, wurin da yake da yawan al'ummomin masu nuna ƙin jinin mulkin danniya da kuma kama karya. Sojojin Amurka sama 3,000 ne aka girki a Poland din a matsayin wani bangare na NATO wanda aka samar da niyyar mayar da martani ga ƙasar Rasha game da rawar da take takawa a ƙasar Ukraine.
Ladan Ibrahim a yau aka ji da labaran duniya. An yi kira ga ƙabilu da ke faɗa da juna mazauna tsaunin Mambila ƙaramar hukumar Sardauna a jihar Taraba kada su yi sake wasu su riƙa ingiza su da ruru ta kyama tsakaninsu don haddasa tashi-tashin hankula a yankin. Ga rahoton da Sanusi Adamu ya aiko mana.
Kowace kabila na da yancin walwala da kuma sarrafa dukiyoyi da albarkatu da Allah ya wadata yankin Mambila da su.
Shugaban kungiyar mabiya addinin Krista Reshen jihar Taraba, Reverend Dr. Ben Ube, ke gabatar da bayanin bayan taron wanzar da zaman lafiya na haɗin gwiwa da majalisar gamayyar kungiyoyin addinin musulunci yayin ziyarar su yankin Saunin Mambila na ƙaramar hukumar Sardauna da ya fama da tashe-tashen hankula makonni da suka gabata. A fakaice, bakin shugabannin addinan na jihar Taraba ya zo daya kan batun akwai wasu da ke ingiza tashe-tashen hankulan da jiha ke fama da su daga waje, musamman na baya-bayan nan da masu lura da al'amura suka ce shine mafi muni a shekaru 47. Da farko, ga shugaban majalisar gamayyar kungiyoyin addinin musulunci ta ƙasa Reshen jihar Taraba, Alhaji Inuwa Usman Mafindi. Taron wanzar da zaman lafiya da kungiyoyin addinin Krista da musulunci tsakanin mabiya addinan biyu mazauna yankin tsaunin Mambila wani tobali ne na kyautata fahimtar juna, kau da kyama, da kuma gafartawa juna, kamar yadda ɗaya daga cikin mahalarta taron Imam Mustafa Yakubu ya shaida.
Wannan local government na Sardauna, sannan muna kira ga malamai da jemawai, wasu shi dinga roƙon Allah, bari wannan shi ɗan gada zuwa ke samun wannan damuwa.
An dai tashi taron wanzar da zaman lafiya da kyautata fahimtar juna na haɗin gwiwa tsakanin kungiyar mabiya addinin Krista da majalisar kungiyoyin addinin musulunci da aka gudanar a tsaunin Mambila tare da kira ga gwamnatin tarayya da ta jihar Taraba su tsananta tsaro musamman kauyuka da ke kewaye don takawa masu niyyar kisa harin ramuwar gayya birki. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya.
Za mu ka amku shirin na kasa ba kasawa ba kamun nan sai a ci gaba da shakata da wannan fefe da ke bisa inji. Tare da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC karfe 3 da kusan minti 13 a halin yanzu kuma sai a gyara zama ga Usman Ahmed Kabara da shirinmu na gaba.
Nakasa
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 ba kasawa ba.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A yau zamu tattauna ne da wani bawan Allah wanda ya yi karatunsa har zuwa gama jami'a na aikin jarida, wanda kuma yana aiki da wani gidan rediyo a tarayyar Najeriya, wanda kuma a bakin sa zamu ji tiryan koshi wane ne ya aka yi tsallake siratsin cewa shi bai yi bara ba, bai kuma danganci abin da ya shafe ta ba, sai dai karatu wanda gashi ta kai shiga aikin yi. Duk wanda yana da bukata ta musamman wanda kafarsa take da dan nakasu, saboda haka sai ya biyo mu.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Assalamu alaikum warahmatullah.
Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
To da muke magana cikin shirin namu na yau.
Sunana Dukko Ibrahim Musa.
To mallan Dukko, na san mai sauraro zai san ya san menene sana'arka na aiki kake.
Bi dan jarida ne kuma mai magana a radio.
Dukko, wannan shiri na kasa ba kasawa ba, kullum abin da yake bincika shine zakulo mutane haziƙai waɗanda wasu zaka same su da lafiyarsu, wasu kuma zaka same su suna da wata bukata ta musamman a jikinsu, ko rashin gani, ko rashin kafa, ko rashin hannu, amma kuma zaka same su ba su taba bara ba, ba kuma sayin ta, sannan suna da ayyuka kamar yanzu kai. Wace irin bukata ta musamman take jikinka, ko wace irin tawaya ce a jikinka amma kuma ga kadan jarida?
Na kasan dai ta kafafuwan dai a lankushe su dama, kuma bai hana ni komai ba dan har kullum ina yi
warai
dukan moto, hawan shi, babur, komai kai matasa ne.
Yawanci zaka ga a Najeriya duk wanda yake da wata tawaya ko kuma aka ga ya dinna kasa kadan za a fara tunanin a ji tausayin shi, a ba shi sadaka, a ku taimake shi, maimakon a tunanin kai ina zaka shiga makaranta, a wani ina kake karatu, ya za a taimake ka. Kana da magana da zaka yi akan wannan?
Jawabin kan wannan al'amarin shine a nan kasan mu Najeriya akwai muna yawanci mainemu ko ba shugabannin mu suna takaci a wannan fannin, saboda ne da kaga mutum annakasu karami bai kamata a bar su a hakan ba, saboda ne taimako ya kamata a musu wurin ganin cewa su samu bunƙasa da kuma cin gashin kansu amana shi bunƙasa ta fannin da suke so ko sana'an hannu ko a je makaranta a je a karatu daga nan a samu musu aiki a dande ba su kauce hanya ta zuwa neman maula ko bara ne ko bin yawa da neman da ne ko ba a yawa inda na gan da wani mai suna guyu a kasa ke nan saboda me ba su fasa mako nan kamar irin mu haka
to yanzu misali kai yanda ka taso rayuwar kai akai ka taso har ka iya kaucewa baran nan har ka samu kai karatu har muka hadu da kai a jami'a misali sai gashi dukan mun karanta aikin jarida kana can kana aikin ka a radio da an fadi sunanka a bangaren inda kake da ci IDIM DIM nike ne ko ya akai ka tsallake haka wace hanyoyi ka bi koko iyaye ne ko ya abin yake ba mu labari muji
da farko dai gaskiya iyaye na tashi je na same su su ma ba wanda suke ba su da kokari ne dan da baki daya mama na yar kasuwa ta a lokacin da kan tsare su baba na malami ne malami ne kuma ya rasu
ko
wannan fannin ma ta kasance shi an samu ana kan ba ni da muku ina zuwa makaranta ina abin har da Allah ya kawo rasuwa da ni kare diploma dina dan anan kabinan mai diploma sai ga shi nan maman nawa ta samu ciwo har Allah ya kawo rasuwanta
Allah ya ji kanta
amin da za a samu karanci saboda ni na dan san ko lokaci su kun kasan ka mun koma HMB ka wato da biri ke ne amma da kan be ya kokari ne alhamdulillah bayan ma na kare a don teacher college ne bayan na kare wannan Allah ya taimake ni wani bawan Allah ya samu min aikin koyarwa a wannan lokacin to ina da cikin wannan koyarwa ina zuwa makaranta har da taimako iyaye har Allah ya sa na kare diploma iyaye na suka rasu na ci gaba da aikin da akai akai har na samu na yi wannan da gare
yanzu kana da iyali misali?
Alhamdulillah ina da iyali. Ina da iyali. Ina da mata daya da yara.
Yara sun kai nawa yanzu misali?
Alhamdulillah guda hudu.
Alhamdulillah. To yaya kake tafiyar da su a matsayinka na wanda kake gaga kila yanayin kalubalen rayuwa kuma na tabbatar Allah ya sa ranka lafiyayyu ne? Yaya kake tafiyar da rayuwar su dan ganin cewa koda sun gamu da wa'anda suke da irin wannan larura ko makamanciyar irin wanda suka ga kila mahaifinsu da ita za su iya tunanin cewa kai wannan fa bukatar taimakon da yake ba na a bashi sadaka bane na maganan cewa a taimaka musu ne a cikin al'umma da yin karatu da makamantan haka ta yaya kake kawo yaranka a cikin wannan
babban maganan shi ne a kabara kamar ka sani ni na tafiye ne ni ina jin tafiye ne sai ba ka sani ina jami'a to haka kuma tarbiyyar da yara bisa kan posti ama mutane babban abu ne ga kowane magidanci ya tarbe da yaranka akan tausaya ma wayansu da ba su da hali ko wayansu da haka zalika ni ma yara na ina tarbe da su akan tausaya ma mutane ko da ma sun ga mutum da ba ko da ma zai cutar da su ne su gan cewa sun kokari sun kuma kama wannan mutum saboda a samu a wadatar da wancan mutum ne ga wannan in zan da kowane iyali kowane magidanci yana wannan ga yaransa yana tarbe da su akan wannan gaskiya ba za a samu matsaloli da yawa ba a nan bangaren da muke yana ta bangaren duniyan nan haka saboda mai yawanci aka sani za ka gan cewa mutum ne baya kai tsaye ma wani ɗan uwansa a wannan kuma ba kyau don a duniyan da ake yanzu wanda ba ta sai mutum da sai ba mutum ba
amma yanzu misali to bari mu koma mu dan ka san ni program din ko ince shirin nawa yakan da kijaki yadda kitaiki ne duk gaba daya ba daya yake duka bar daya ba ɗan siyasar mu an dade da kai musu kukan ayi doka ta kiyaye yanci mutuntun masu bukata ta musamman da makamantansu a cikin koyon da suke da wannan bukata ta musamman kuna wani abu akai a matsayin ku na wanda kuka yi karatu kan ku ya waye kuke ganin kawai fa sai an buda muku kuma an yi da ku daidai da kowa kuna wani abu akai ko wata kungiya ko wani abu makamantan haka
ka bara kamar yadda ka sani ne bangaren kai na zai ne a cikin ce tunda Allah ya sa na samu har Allah ya bani basirar na makaranta har Allah ya ban aiki ina yi to ni ko damuwa da wani ko wani kungiyar dan gaba ki da yan siyasa mun mai dalili ne gaba ki da zaran ka kai musu kuka kana ganin kai ka zama maulani kuma da ma kana da wani NGO da kike cikin setting up ne ga abin nan saboda a samu a cima buri irin wannan abubuwan shi ba ya kota kota ka zama maulani ka zo ka yi da rashin ka zo ka kalli kudi amma sun ba sun gaba sai su zo su nemi ka dan ka musu aiki
ko ka kada kura'a
yawa ko ka kada musu kura'a don su musu za mu cima buri su kagan gwamnan kuma ba hannu da ke ba kuma ni gaba ke daya kwata-kwata ma'amala da ɗan siyasa gaskiya na takatsantsan da wannan abin.
To amma yanzu misali game da wannan in aka ce duka zo ka bada shawara misali a jihar ku a ce yau kai duka ka zo ka yi karatu ka san meye halin da masu bukata ta musamman suke ciki to ni gwamnan jihar nan na dauke ka ka zama mun mai bada shawara ta musamman ko ana baka commissioner al'amuran mutanen da suke da bukata ta musamman me kake ga zaka yi yan wanka haka kaga cewa an taimake su wace shawara zaka iya bayarwa in kai ne a matsayin da zaka yi wani abu.
Na farko ka bara a daina tsamaisu.
Ki yi kai ilimi idan ka zamo baragon al'umma. Kudai mun san da ka saba ka sawa jiba. Ki kai ilimi idan ka zamo jiban al'umma. Fiye da shekara na ce a bar gudu game na kasa. Ina yi magana a wasu ma zuciyar suke tafasa. Sai su ji idan kuma na kasan suna ga kwakwalwar su tana tafasa ku haka ne ku yi ilimi ku gyara al'umma. Dai mun san da ka saba ka sawa jiba. Je kai ilimi dan ka zamo jiban al'umma. Watan wataran
ko Ibrahim Musa sai mu ce sai Allah ya kai mu wani makon a cikin shirin na kasa ba kasawa ba za mu karkara wannan hira da muka faro da kai a madadin duk wayanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Leather Scrasham wacce ta hada mana sauti Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya.
Ta gaida malamai batun ruftawar ramin tonon ma'adinai a Ghana ta bayan fage yana daga cikin rahotanni da wasu jaridun kasar da suka yi sharhi akai baba gare ka.
Zan fara shirin jaridun ne da jaridar Daily Guide wacce ta rawaito babban damuwar da al'umman Ghana ke ciki na wasu masu haƙar zinari taɓa rauniyar hanya da ramin haƙar zinarin ya rubta da su a garin Nsuta kusa da Pristia a jihar yammacin ƙasar. Jaridar ta ce ana ganin ramin ya rubta da su ne bayan wani ruwan sama da aka yi kamar da bakin ƙarya a ranar Lahadi da ta gabata. Jaridar ta ce ta fahimci daga bayanai da ta tattara cewar mutane 19 ne suke aiki a wannan ramin amma 5 cikinsu kawai ne suka kubuta ba tare da wani ya samu rauni ba. Sai dai har yau dai ba iya an tsamo kowa a cikin wannan ramin ba. Sai kuma jaridar da Statesman wacce ta rawaito kira da shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo ya yi wa shugabannin Afirka da su gaggauta yin marhabi da shirin ciniki na nahiyar Afirka. Jaridar ta ce a faɗin shugaban kasar Ghana idan kasashen Afirka suka yi tsayin daka akan wannan shirin cinikayyar zai ba su babban damar bunƙasa tattalin arzikinsu kuma ya sa su rage dogaro ga kayayyaki da kasashen ƙetare. Ya ce wannan hanya ce na bai ɗaya wurin dogaro da kai da kuma ci gaba. Jaridar da Statesman ta ce an ƙirƙiro da wannan shirin cinikayyar Afirka ne don haɓaka ciniki tsakanin kasashen Afirka ba tare da samun wata damuwa ba kuma zai taimaka wa kasashen su yi amfani da ciniki a matakin ci gaba cikin gaggawa. Sai kuma jaridar Ghanaian Times wacce ita kuma take cewar masana da binciken harkokin kimiyya 170 daga kasashen Afirka 31 za su gudanar da wani taron fashin baki akan kalubalolin Afirka ta huskokin kiwon lafiya da ci gaba. Wannan taron da kungiyar masana kimiyya a Afirka ta Deltas a takaice wacce ita ce babbar kungiyar masu nazari akan kiwon lafiya wanda aka fara a birnin Accra zai karfafa nazarin haɗin gwiwa tsakanin masana kimiyya a nahiyar Afirka. Jaridar Ghanaian Times ta ce wannan taron zai kuma ba da dama ga sabbin masana kimiyya da masu bincike da waɗanda ake horar da su su bayyanar da ayyukansu da suka gudanar da bincike a duk ƙungiyoyin hada-hada 11 don magance ƙalubalolin kiwon lafiya a nahiyar Afirka. Da ƙarshe sai jaridar Daily Graphic wacce ta rawaito kira da aka yi wa sababbin shugabannin ƙananan hukumomi 200 a wani taron bita na wuni 4 a birnin Accra da su yi lissafi ga jama'a. Jarida ta ce wannan taron wayar da sabbin shugabannin kananan hukumomi akan ilimin ayyukansu da kuma tabbatar da kyawawan haloli don su jagoranci shirin gwamnati na raba madafun iko ga jama'a zai sa kananan hukumomi da gundumomin kasar su yi aiki daidai wa daida. Jaridar Daily Graphic ta ce da take bude wannan taron ministan kananan hukumomi da raya karkara Hajiya Alima Muhammad ta kira shugabannin gundumomin da su bi tsarin dokar kananan hukumomi na shekara 1992 da kuma kundin tsarin jam'iyyar su ta NPP wannan zai sa su yi aikin su yadda ya kamata. Da wannan ne muka kawo karshen sharhin jaridunmu na Ghana. Baba Yakubu Makiri sashen Hausa na muryar America.
To a gaida baba kuna tare da sashen Hausa na muryar America nan birnin Washington DC yanzu karfe 3 da kusan minti 26 na dare wato 8 da minti 26 a Nigeria, Niger da kuma Kamaru karfe kuma 7 da minti 26 a Ghana. Ga kadan daga cikin ra'ayoyi da kuma bari akwatin sakonni.
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mishai na garin Gabace da kamar kuma ta dalilin tarayyar tarayyar Najeriya. Dangane da yankin Boko Haram waɗanda suka mika kai domin kashin kansu, hakika wannan abu ne mai dadi kuma faranta rai da kuma fatan sauran da suke da wannan ra'ayi irin wannan kungiya za su mika kai domin a samu zaman lafiya mai dorewa. Kuma fatan Allah ya sa a kawo ƙarshen wannan kungiya ta ta'addanci a Afirka ma baki daya domin a samu zaman lafiya mai dorewa da kwanciyar hankali. Na gode ne na gana Aminu Mishai na garin Garbace da kamar kuma ta bali da kana da tare ni Nigeria biya ni da sarki.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar America mai magana Ali Sabo da ma'aikacin kiwon lafiya karamar hukumar Dambam Jarabocin Tarayyar Nigeria. Tambaya ta zuwa ga mahukuntan Najeriya ne wai shin kan hankalin su ne bai kai wajen ba ko kuma dai a'a suna sane sun yi burin ba sa sane da abin da yake faruwa ne a birnin Kebbi dangane da waɗansu mutane da aka sa rayuwarsu a cikin wani mummunan hali har ma ta kai ga ɗaya daga cikin su ya rasa ransa. Ɗayan kuma da yake raye mutane da suka aikata wannan abu suna nan suna yawo suna farautarsa ya rasa inda zai sa kansa. Kuma akan ce wai ƙasar nan ana aiki da doka da oda. Ina har ana aiki doka da oda to ya kamata mutanen nan abukadinsu domin wannan shiri kusan duk sati aka yi sau biyu a muryar Amurka na BOA na titi da gaskiya. Don Allah dan annabi kira na ina kira ne ga gwamnatin tarayyar Najeriya ko kuma abin da ya shafi ɓangaren hukuma masu yin hukunci ma'ana su ɗauki mataki akan wannan mutane su bukadin wannan yaro da yake raye.
To ma da Allah ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice.
Wasu magoya bayan shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro sun afka cikin ginin majalisar dokokin ƙasar kuma suka yi garkuwa da 'yan majalisar waɗanda galibinsu 'yan jam'iyyar adawa ne ko baya ga tsare 'yan majalisar. Haka kuma sun yi garkuwa da duk sauran mutanen da ke cikin zauren majalisar har na tsawon sa'o'i 9. Akalla mutane 12 ne suka samu rauni ciki ko har da 'yan majalisar dokokin su 5 da kuma ma'aikatan majalisar. Amurka ta shaidawa majalisar jami'an kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Laraba cewa a shirye take ta yi amfani da ƙarfin soja domin kare kanta daga barazanar ƙasar Koriya ta Arewa wadda ta kaddamar da gwajin makaminta mai linzami. Sai dai kuma Amurkan ta ce zai fi kyau a ce an samu sulhu ta hanyar diplomasiya da matakan tattalin arziki. Harin makamin mai linzami samfurin ICBM na farko da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi ya ci karo da suka daga sassan duniya daban-daban.
Madan ladaka Allah kamun ƙarshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da al'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da sai bango ya tsage da Juma'a Ali take shiryawa ta kuma gabatar. Kamun nan muna sake ida saƙon ta'aziyya ga Alhaji Umaru Sambo Abubakar hadimin gwamnan jihar Adamawa ta fuskar yaɗa labarai bisa rasuwar babarsa Hajiya Zainab Sambo wacce Allah ya rasu a jiya Laraba. Allah ya jikanta da rahama. Kuma a kyautata namu ƙarshe yanzu a madadin Ladan Ibrahim a yau da ta yi gabatar da shirin da Solomon Abu wadda ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya malama Zainab Abdulrahman da ta riga masa a nan nesa Abu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.